إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادوا وأن مسلا تيمي تارن البركة مسلا تيمي واللغة لكينا تكين غلوم بوتي أجهر بوتي وأن يمتشينا لتنن yau sha hudu ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 a wanda kuma yake daidai da 26 ga watan hudu shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna nan cikin tafsirin suratul anbiya wanda a yau zamu tashi daga aya ta 83 kafin mu shiga karatu akwai wasu daga cikin tambayoyi da zamu ansa. Akwai wanda yake tambaya yake cewa shin musulmi zai iya yin subscription, yana nufin ya biya kuɗi ya shiga caller user group na wata coci da ya ambaci sunanta, yace don amfani da shi tsakaninsa da ƴan uwansa da abokanai, duk da cewa wanda ya shiga wannan wannan tsari ana bawa ita wannan church commission, to ya halatta yi haka? Ina jin wannan ansa ce da shi ma zai iya bawa kansa, watakila dai ya tambaya dan dai a ja kunnan wasu wanda suke yi. Duk wani abin da zaka shiga a taimaka ma wani abin da ya saba wa addinin musulunci, to kai ma kana da kamasho. Yadda ake bawa ita wannan coci kamasho daga kudinka, kai ma haka ake baka kamasho daga zanubanta. Saboda haka duk abin da suke yi na laifuffuka, na saban Allah, na shirka da Allah a ciki, kai ma kana da kamasho anan. Allah subhanahu wataala ya hana mu taimaka wa junanmu akan abin da yake saban Allah ne da ketar iyakarsa. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Don haka shiga cikin wannan tsarin da sunan wani abu da za ku yi amfani da shi kai da abokanka, wannan bai halatta ba. Sannan sai ya sake mutu tambayar cewa musulmi zai iya amfani da turare wanda aka hada shi da alcohol a yayin sarrafa shi. Masu yin turaren suka rubuta abubuwan da suka hada wannan turaren da shi, suna rubuta cewa akwai alcohol a ciki. Alcohol da dukkan wani abu da yake sa maye, margiya, malamai sun yi sabani akan najasa ce ko ba najasa ba. Yana magana akan tunda alcohol wani abu ne da yake sa maye, gashi kuma a cikin turare da sunansa giya, to aka sa shi a jiki kamar an sa abin da ba mai tsarki a jiki ba, don haka tufar da ya sa kenan ba za ta yi sallah ba. Shine wannan shine dalilin tambayar. Malamai sun yi sabani dangane da ita kanta giya, shin najasa ce ko ba najasa ba. Da yawa daga cikin malamai suna ganin najasa ce, don haka duk wanda ya sa ta a jiki ko ta taba jikinsa ko kayansa, tufafinsa, sai ya tsarkake zai yi sallah, zai yi wata ibada. Wannan ra'ayin da dama daga cikin malamai ne. To amma akwai daga cikin malamai waɗanda suke ganin giya a karan kanta ba najasa bace, duk da cewa haramun ce, kasancewar abu haramun ba shi yake nuna najasa bane. Dan an haramta abu, wannan baya nuna najasa ne. Daga cikin masu wannan ra'ayi akwai Al-Layth ibn Sa'd daga cikin manyan malamai magabata, wanda tsara ne na Imam Malik. Shi dai kawai mutumin Masar ne, Imam Malik kuma mutumin Madina. Haka nan akwai daga cikin waɗanda suke ganin wannan ra'ayi akwai malamin shi kansa Maliku din, Rabi'a ibn Abi Abdurrahman wanda aka fi sani da Rabi'atul Ra'i yana da wannan ra'ayi. Kuma daga cikin malaman mu na wannan zamanin akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, akwai Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen, duk suna da ra'ayin cewa giya a karan kanta ba najasa bace, koda kuwa haramun ce, dan in haramta shan abu ba ke yake nuna ya zama najasa ba. Yanzu dafi ai an haramta musulmi ya dau dafi ya sha, amma dafi a karan kansa ai ba najasa bace, saboda ka haramta abu ba shi yake lazumta zaman sa najasa ba. Yana iya zama najasa haramun, yana kuma iya zama haramun ba najasa ba, saboda haka ba giya a karan kanta ba najasa bace. Saboda haka dan an sa wani kaso na alcohol a cikin turare, wannan ba shi zai haramta amfani da shi ba, ba shi zai haramta amfani da shi ba. Wasu daga cikin malamai duk da suna da wannan ra'ayin na cewa ba najasa bace, sukan ce amma idan zai yi ka samu wanda ba a sa alcohol din a jiki ba, kai amfani da shi zai fi, koda kuwa yin amfani da shi ba daidai ba amfani ne da najasa ba, amma suka ce in za ka nisance shi gaba daya to zai fi, saboda Allah cewa ya fajita ne bu da ya tashi maganar giya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan, sai ce fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ku nisance su don ku samu shiriya. So yana daga cikin nisantar abu gaba daya, ka daina ma amfani da shi. To wasu sukan faɗi haka, amma ba wai dan suna ganin an yi amfani da shi an yi laifi ba, ko kuma an sa najasa a jiki, saboda haka mutum zai iya amfani da wannan turaren koda kuwa an rubuta hakan. Wannan mace ce ta rubuto, take maganar cewa tana da miji, kuma mijin nan nata ya ƙara aure. To tun daga lokacin da ya ƙara aure sai daina kwana a gidanta, amma da tana garin Azara ne. To yanzu ta dawo nan Bauchi, ta gina gidanta, kuma tana zaune a nan gidan. To ya daina zuwa inda take, da farko ya yi mata hujja da cewa gidanta babu gate, babu toilet. To kuma yanzu ta gina toilet din, kuma ta sa gate din, amma sati biyu baya zuwa. Sai yayi sati biyu bai zo ba, in ya zo kuma ba zai wuce awa biyu ba ya bar gidan. To shi ne take tambaya ko ya halatta ta ce ya raba musu kwana, tunda take maganar cewa ita sabuwar shiga musulunci ce, ta so ta tambayi saki, aka ce mata haramun ne. To shi ne take tambaya menene haƙƙinta a nan. Sanin duk wani namiji ne musulmi wanda ya auri sama da mace ɗaya, kowaccensu tana da haƙƙi a kansa, da wacce aka auro da wacce aka samu a gida, duk haƙƙoƙinsu ɗaya ne, babu wacce tafi wata haƙƙi wajen ciyarwa, tufatarwa, kula da lafiyarta, da kwananta, duka haƙoƙinsu ɗaya ne. Kuma yadda za a tambaye ka akan haƙƙin wannan, haka za a tambaye ka akan haƙƙin waccan. Don haka ba daidai ba ne idan mutum ya sake sabon aure sai kuma ya sake sabuwar rayuwa da shi da iyalansa, wannan kuskure ne ba ƙarami ba. Waɗanda ba su san musulunci ba sai su zaci cewa ko musulunci ne ya ba wa shi namijin wannan cikakken ƴancin na ya yi abin da yake so, to daga nan sai su shiga sukar addinin. Ko kuma waɗanda daman can jira suke su ga wani kuskure daga wasu musulmi su soki addinin, ko da kuwa sun san ma ba addinin ne ya ɗora wannan ba. Muna wani zamani da addinin ake caccakarsa ba daga waje ba kaɗai, har daga cikinsa, ‘ya’yansa ne waɗanda suke ɗauke da sunaye na ‘ya’yan musulmi, amma da su ake amfani wajen caccakar shi kansa musuluncin da koyarwarsa, ko da ba kai tsaye ba, to amma abin da ake yi ɗin kusan daidai yake da an caccake shi kai tsaye, domin za a caccake wata koyarwarsa a riƙa ganin kamar wasu matsaloli da ake fama da su a cikin al’umma wannan koyarwar ce ta haifar, tare da cewa akwai wasu dalilai can daban waɗanda su ne suka haifar da wannan matsalar, amma sai a kau da kai daga kan waɗannan dalilai a rika suka musulunci, wanda kuma wannan manufa ce wacce take shiryayya, tsararriya, ba wai wani abu ne da ake yin shi bisa kuskure ba, a'a, da ganganci da gayya ake yin sa. Don haka wannan abu da yayi ba daidai bane, matukar dai ba nishuzi kika yi ba. Akwai abin da ake kira nishuz, mace ta bijirewa mijinta. To in mace ta bijirewa mijinta, kamar mace da za ta yi yaji, ko ta ce ba za ta zauna a inda mijinta ya zaunar da ita ba, to wanda ta sarewar da kanta haƙƙinta. Don haka idan ba ta samu haƙƙinta na kaso raban kwana ba, ko ba ta samu haƙƙinta na ciyarwa ba, wannan ita ta yi wa kanta, ba shi mijin za a zarga ba. To idan ya zanto ita wannan da take tambaya ba wai ta bijirewa mijinsa ba ne, in ta bijirewa mijinta ne, ta ce ba za ta zauna a inda yake ba, ita inda ta zaɓa za ta zauna, ita gidanta take so ta zauna, to anan ta sarewar da kanta haƙƙinta. Sai dai idan shi ya amince mata ya ce na yarje miki ki je ki zauna a gidanki, in shi ya amince mata a wannan, to sauran haƙoƙinta suna nan, ba za su saraya ba. Amma idan shi ya ce ga inda nake so mu zauna da ke, ita ta ce wannan gurin bai yi mata ba, ko ya mata kaɗan, ko ba za ta zauna gurin da kishiyarta take ba, ita za ta je ta nemi gurinta daban, to anan ba ta da haƙƙin da za ta buɗi baki ta ce mijinta ya hana ta raban kwananta, ko ya hana ta ciyarwa, saboda ta zama nashiza, ta zama ‘yar tawaye a gidan aure. Saboda haka idan har ita wannan da take tambaya ba tawaye ta yi wa mijin daga azara ta dawo Bauchi ba, a'a, shi ya yarda da amincewarsa ya bar ta ta dawo, kuma daga baya yake ta yi mata wannan sharuwan tsuntsaye, to babu shakka yana da laifi a gurin Allah, kuma Allah zai tambaye shi akan abin da ya yi. Wannan shi ne ansar ita wannan, amma bai kai ki magana saki ba, domin saki wani abu ne mai munin gaske da shari'a ba ta fiya ba da ƙarfi a kansa ba, sai idan duka hanyoyin sasantawa sun kulle, an bi dukkan hanyar da za a samu sulhu bai samu ba, to shi ne kamar yadda Larabawa suke cewa akhiru dawa'il kai, lalas shi ne ƙarshen magani, wato sakiya ita ce ƙarshen magani. An bi dukkan wani hanya, wata hanya da za a samu maganin abin ba a samu ba, to shi kenan sai a ɗauko wuta a sa a ɗan buda a ciki ya yi zafi a soka wa ciwo, to kaga wannan abu ne mai zafin gaske. To haka saki ba a karkata zuwa gare shi, sai duka an bi duk hanyoyin da za a bi na a ga an samu sulhu sun ci tura, to shi kenan sai a ce in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi, in suka rabu kowa Allah ya haɗa shi da rabansa. Wannan yana tambaya ya halatta ɗalibin ƙur'ani idan ya zo zai yi sallar tahajjudi ya riƙe alƙur'ani yana gani, ko bai halatta ba? Ya halatta idan ya zanto ba ya da hadda, kuma yana son ya tashi cikin dare ya yi sallah, kuma yana so ya yi bitar ƙur'anin da ya karantawa ko yake karanta, babu laifi idan ya riƙe alƙur'ani ya yi sallar dare da shi. Wannan yana tambaya dan Allah a yi masa ƙarin bayani lokacin da ya fi dacewa mutum ya yi azkar na safiya da kuma azkar na yamma, kuma in bai samu ya yi ba yaushe ya zai rama. Azkar na safiya ana yin sa ne daga sallar asuba, zarar an yi sallar asuba, to daga wannan lokacin ana yin azkar na safiya har zuwa azhar. Idan mutum bai samu ya yi har zuwa azhar ba, to bayan azhar zuwa la'asar ma zai yi. Wato lokacin da aka fiso daga sallar asubahi har zuwa azhar, duk wanda ana kiran shi zikirin safiya, idan mutum bai samu ya yi a daidai wannan lokacin ba har azhar ta yi, to zai iya yi har zuwa la'asar. Na la'asar kuma yana farawa daga la'asar har zuwa faduwar rana. Idan mutum bai samu ya yi ba, to ko da bayan magariba ma zai iya yi. Wannan su ne azkaru sabah wal masa da lokutan da ake yinsu. Wannan yana tambaya yake cewa mutum ne yake ɗaukar kayan ɗan uwansa bai sani ba, sai wata rana ya ce masa ina roƙonka ka yafe min duk abin da na yi maka, sai yace ya yafe masa shin mala har da abin da ya dauka ni nan bai sani ba kai yanzu da kai ne a makofin dan uwanka aka rika cutar ka baka sani ba sai aka zo aka ce maka kaga zaman ta kewa dai tsakanin mutum da mutum za a bata wa juna dan Allah ka yafe ni sai ka ce ka yafe daga baya kuma ka gano ashe duk an sassa ne ma kayanka ya zaka ji wannan ba hanya bace ta neman yafiya musamman ma idan ka taba haƙƙin wani akwai laifuffukan da mukan iya wa juna ba mu sani ba zaka iya wa mutum laifi baka sani ba ko cikin tuntuban harshe kuna magana ka faɗi wata kalma da ransa zai ɓaci amma ya shiru bai gaya maka ba to wata irin wannan ita ce kake neman afuwa a dunkule tunda wani abu ne da kai ma baka san da shi ba amma abin da ka san kai wa dan uwanka a boye bai sani ba shi a tunaninsa ba sanda kake neman afuwan nan ba zai kawo cewa kai tai masa sane bai sani ba ba zai kawo wannan aransa ba saboda ba za ka sada do ka ce duk abin da nayi maka ka yafe min ba shikenan kuma ka ce ai ya yafe maka satar da kai masa a'a dole ne wannan haƙƙin ka bayar masa da shi dole ne sai idan in ka bayar masa yace a'a ba komai rike na yafe maka to shikenan wannan yafiya ta yi amma batun ka bayar masa wannan dole ne watakila ka ce to ai garin bayar masa din in naje na gaya masa na sace masa kaya ko na daukar masa kaya bai sani ba to watakila kuma wancan yafiyar ma da yayi sai ya fasa ce a ashe kai haka zaman da muke kenan kana ta cutata watakila ba ya ce ba iyakar su kenan ba a shiga rikici to gudun haka yadda ka sata a boye sai ka bayar masa a boye kai ka san hanyar da kai ka sata bai sani ba saboda haka kai zaka nemo hanyar da zaka mayar masa wanda ba zai gane ba to haka haka to shikenan ka kubuta amma ba ka je ka nemi yafiyarsa a dukule ba kuma shikenan ka ce ka ci banza wannan yace shi matafiyi ne kuma garin da zai tafi garin da zai tafi a garin iyayensa ne to shin in yaje can ma zai yi kasar ne ko zai cika sallah mutum yana cika sallah ne a inda yake zaune in mai iyali ne inda yake zaune da iyalansa ba wai zamantowar guri mahaifan mutum ba shine in yaje dole ya cika sallah a'a idan a gurin yake a zaune to shikenan zai cika sallah ko kuma da iyalansa nan wato mutum da yana ya bar garinsu ya bar ƙauyensu da iyalansa ya je wani guri kuma can ma ya aure yakan zo ƙauyensu inda iyalinsa yake yakan koma kuma inda yake da zama da shi da iyalansa na biyu to wanda duk inda ya je ba zai kasaru ba saboda ko ina ya je ahalinsa suna nan inda duk iyalanka take to ahalinka ne a gurin amma ba iyaye ba saboda ka koda iyayenka suna nan amma kai ba nan kake zaune da iyalanka ba ko kai ba nan kake zaune ba in kai goro ne to wannan ba za ka yi kasar ba dan iyayenka suna can ba za ka yi kasar ba annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifarsa makka ce amma in yaje makka daga madina kasar yake hayya dawo gida baya cika sallah duk da cewa nan mahaifarsa ce nan ne iyaye da kakanni suke wannan yana tambaya game da sallar tarawihi yace kowace kabbara sai an yi mata wato kowace kabbara harama yake nufi sai an mata niyya wato da a ce zai raka'a biyu ko hudu a sallame to yayin da ya tashi zai ƙara ci gaba da sallar sai ya yi niyya na'am kowace raka'o'i abinan raka'o'i da zaka yi biyu ko hudu ko fiye da haka ka yi sallama niyyar su daban niyya shine sanin abin da zaka yi idan ka miƙe tsaye zaka yi kabbara harama ka san me kake so ka yi to wannan ita ce niyya ka san me zaka shiga sallah ce ta tarawihi kake yi saboda haka wannan ita ce niyyar ba wai wani abu ne ake furta shi da harshe ba bare a buƙaci ka sake furtawa sanin abin da zaka yi shine niyya wannan kuma ana so ya zanto kana tare da wannan sanin tun daga farkon sallar ka har zuwa ƙarshen a tarawihinka ko tahajjudinka zai zanto ka tashi zaka yi raka'a da biyu amma baka san me kake me zaka yi ba to kaga baka da niyya kenan saboda haka kowace raka'o'i da zaka tashi kai dole ne ka halarto a zuciyarka cewa kana nan dai cikin rakata binan cikin tarawihi ko cikin tahajjudi kake. Wannan kuma yana tambaya akan suna Hanif, suna ne ko ba suna bane? Kace suna, kuma kace suna ne ko ba suna bane? Kace suna Hanif, kuma kace ba suna bane? Hanif suna ne, suna ne na Larabawa ma. Hanif, ta macensa Hanifa, wace ana Abu Hanifa ba? Hanifa din ai mace ce, Abu baban Hanifa. Namiji kuma Hanif, Hanif yana nufin wanda ya karkace wa barna. Saboda suna ne daga cikin sunaye na Larabawa da suke amfani da shi. In kana da wanda kake so ka sa ma wannan sunan, babu laifi dan ka sa. Shin ya halatta mutum ya ba ma wanda ba musulmi ba zakka? Na'am, wanda ba musulmi ba ana bashi zakka, ana bashi zakka, amma ba wai dan talaucinsa ba ko karancin samunsa. Wato ba zai shiga cikin masakin alfuqara ba, ba wai dan yana cikin alfuqara ko almasakin ba, a'a, dan a jawo hankalinsa zuwa ga musulunci. In kuma wanda ake tsoron sharrin sa ne, dan a guji sharrin sa, shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa da cewa wal mu'allafati qulubuhum, da waɗanda ake rarrashin zukatan su. Saboda haka shi kafiri ko yana da kuɗi, ko da mawadaci ne, amma ana tsoron sharrinsa, in karama zakka ana iya bashi, ko da ya fi kowa kuɗi. In ya zanto in an bashi wannan ɗan abin da za a bashi, za a rufe bakinsa, kuma sannan za a guje wa sharrinsa da cutarwarsa, to ana iya bashi. Saboda haka shi dalilin bashi ba talaucinsa ba ne. Dalilin bashi shine ta'liful qulub, shine wal mu'allafati qulubuhum. Saboda haka su ma rukuni ne masu zaman kansu a cikin waɗanda ake bawa zakka. Rukunan da ake bawa zakka guda takwas, sai rukunan da ake bawa zakka guda takwas. To kafirai ko munafukai ko waɗanda ake ganin dai rashin basin zai sa su ayi amfani da su a cutar da musulmi, to shikenan sai a basu. Saboda haka babu laifi idan akwai kafirin da ake tare da shi, aka san cewa in ana dan san masa wani abu na zakka, za a ja zuciyarsa zuwa ga musulunci, ko ko za a nisanci sharrinsa da muguntarsa, to wannan babu laifi dan an bashi. Haka nan ana bawa kafiri sadaka, ana iya bawa kafiri sadaka. Annabi yana cewa, Allah yana cewa, laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Shiriyar su ba a hannunka take ba, ba a kanka take ba, Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama. Wannan aya ta sauka lokacin da wasu daga cikin sahabbai suke ganin shin za su iya ɗaukar sadaka su ba wa ‘yan uwansu wanda suke kafirai, ba su musulunta ba. To shine Allah ya nuna musu shiryarsu ba a hannunsu take ba. Don haka duk abin da suka yi don Allah, Allah zai ba su lada. Shi yasa lokacin da mahaifiyar Asma binta Abi Bakar ta zo Madina, ita bata musulunta ba, sayyidina Abubakar ya sake ta, suka rabu. To tana zaune a Makka cikin mushrikai, talauci ya dame ta, damuwa ta dame ta, ta taso ta zo Madina wajen ‘yarta Asma’u don ta taimaka mata. Asma’u ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa ga mahaifiyata nan mushrika ta zo daga Makka tana son in taimake ta, yaya zan iya taimakonta? Annabi ya ce, taimaki mahaifiyarki. Saboda haka dan an ɗauki wani abu an bawa wanda ba musulmi ba sadaka, ko an bashi kyauta, ko an bashi zakka don a jawo hankalinsa, wannan babu laifi. Sayyidina Umar ya aika wa ɗan uwansa mushriki taguwa ta alhariri da Annabi ya bashi. Bayan ya bashi ya ga ya sa, Sayyidina Umar ya ce, Annabi ya ce da shi, ya kasa? Ai, ban baka don ka sa ba. To shine ya cire ta, ya aika wa ɗan uwansa da yake Makka mushriki bai musulunta ba, ya aika masa wannan taguwar kyauta. Saboda haka babu laifi a bawa wanda ba musulmi ba zakka, idan har hakan zai taimaka wajen a jawo hankalinsa ko a guji sharrinsa. Ina ga sai mu bar tambayoyin haka nan, mu ci gaba da karatu. فاستجبنا له فإن
كَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ayyuba izna da rabbahu, ka tuna ayyuba lokacin da ya kira ubangijinsa yana roƙonsa cewa anni massaniya dhurru, lalle ni cuta ta shafe ni, wa anta arhamur rahimin, kai kuma kai ne mafi jin kan masu jin kai. Fastajabna lahu, Allah ya ce sai muka ansa masa addu'arsa. Fakashafna ma bihi min dhurrin, muka yaye masa cutar da ke tare da shi. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, muka dawo masa da iyalansa da wasu ma tare da su. Rahmatan, da kwatankwacin su tare da su. Rahmatan min indina, rahma daga wajenmu. Wa zikra lil abidin, da kuma tunatarwa ga masu bauta gare mu. A nan Ubangiji subhanahu wata'ala cikin kissoshin da ya bayar a wannan sura, domin ya lallashi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya kwantar masa da hankali, ya nuna masa cewa dukkan wata damuwa da yake ciki, da tsangwama da mutanensa suke nuna masa, da cutarwa da ake yi masa shi da sahabbansa, wani abu ne da jarraba daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma komai yana da lokaci, idan ya yi haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala zai yaye masa wannan damuwar tashi, zai kawar masa da wannan cutarwar da ake musu, zai ba su nasara a kan mutanensa. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ba shi waɗannan ƙissoshi domin ya ƙara lallashinsa, ya kwantar masa da hankali. To daga cikin ƙissoshin da ya bashi akwai ƙissar wannan bawan nashi, ɗaya daga cikin manzannin Allah, Ayyuba. Ayyuba yana daga cikin manzannin Allah da Allah subhanahu wata'ala ya aiko zuwa ga mutanensu. An yi saɓani kan yaushe ne ko a ina aka aiko shi. Wasu suna cewa ya gabaci Annabi Ibrahim ma. Annabi Ibrahim ya zo bayan Annabi Ayyuba. Wasu kuma suka ce a Annabi Ayyuba ya zo bayan Annabi Musa ne ma. Bayan Annabi Musa aka yi shi, to ba dai tantancewa tsakanin lokacin da ya Allah subhanahu wata'ala ya aiko Annabi Ayyub, sannan a ina ne ya yi rayuwarsa. Wasu suna cewa ya yi rayuwarsa ne a cikin ƙasar abin nan Siriya, wato ƙasar Sham, cikin ƙasashen da ƙasar Sham, kamar yadda muka ce matattara ce ta annabawan Allah da yawa. To har zuwa yanzu akwai wani kabari a wani ƙauye da ake kira Sheikh Sa'ad, a Sheikh Sa'ad a cikin ƙauyukan Quran, a babbar gundumar Dar'a, akwai wani kabari yana a wannan ƙauyen, wanda mutanen ƙauyen suke zaton cewa kabarin Annabi Ayyub ne. Har ma sun gina masallaci, sun gina ƙubba, kuma ana ta zuwa ana ta ziyartarsa. Ɗan tafiya take kaɗan daga wannan kabarin kuma akwai wani idan ruwa da yake ɓuɓɓugowa, suka ce shi ne wannan idan ruwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓuɓɓugo masa, ce urkud bi rijlika hadha muktasalun baridun wa sharab, cewa wannan ruwan da Allah ya ɓuɓɓugo masa ya ce ya yi wanka da shi ya sha ya samu sauƙi, to shi ne wannan ruwan da yake kusa da gurin. Don haka mutane suna zuwa daga ko'ina suna neman waraka idan ba su da lafiya daga wannan ruwa. To wannan jita-jita ce, ba a da tabbas, ba wani abin da yake nuna lalle wannan kabarin da suke ta ainihin haba-haba da shi, da wannan ruwan da suke sha suna neman waraka, ya zanto shi ne na Annabi Ayyub alaihi salam. Babu wani dalili ƙarfa. Abin da zai nuna maka cewa duk jita-jita ce, a Yaman a San'a, ko wani gari kusa da San'a, a nan ma akwai wani kabari kusa da wani dutse, shi ma kuma akwai wani ruwa da yake ɓuɓɓugowa a kusa da shi, shi ma nan kabarin yana nan, an gina shi, an gina masallaci a gurin, kuma an ce na Annabi Ayyuba ne. To kaga Annabi Ayyuba ɗin guda nawa ne, kabarburansa guda nawa ne, tsakanin Yaman da Sham tazara ce mai nisa. To su ma can suna da wannan jita-jitar. Kuma ƙissar shi na Yaman ɗin, kamar yadda limamin masallacin shi wannan masallacin da suke cewa masallacin Annabi Ayyub ya baya yake bayarwa, shi ma kuma ya ji ne daga iyayensa ko ne ya girma kaka. To shi ne yake ba da labarin cewa akwai wani mutum daga ƙabilar Al-Ans, ƙabilar Ans daga cikin ƙabilun Yaman ne, ce yana bacci sai kawai ya mafarki ya ga wani haske daga kan wannan dutsen. To bayan kwana uku sai aka ce masa lalle lalle ya je ya gina masallaci a wannan gurin, kabarin Annabi Dawuda ne, a kabarin Annabi Ayyuba ne a gurin. Saboda haka aka ce ya tashi, in kuma bai yi wannan abin ba, wato bai je ya gina wannan masallaci a wannan gurin ba, to babu shakka zai yi asarar iyalansa da dukiyarsa duka, duk za su mutu. Saboda haka ya tashi ya je ya nemi taimako, aka taimaka masa, aka je aka gina wannan masallaci, aka tashi ƙubba, aka ce ga kabarin Annabi Ayyuba. Shi ma kuma wannan ruwa ya zamanto guri ne da ake dandazo, ake zuwa da ƙasashe har da ƙasashen waje ake zuwa neman wato magani da wannan ruwa. To kaga jita-jita ce, shi ma tatsuniya ce. Saboda haka la na Yemen wala na Syria babu wani wanda yake tabbatacce cewa nan ne kabarin Annabi Ayyuba alaihi salam. Kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Iqtida'us Siratal Mustaqim yake magarar cewa babu wani kabari daga cikin kaburburan annabawa wanda yanzu yayi saura ake iya gane shi. Duk kaburburan da ake nunawa a ce ga kabarin Annabi Hud, ga kabarin Annabi Nuhu, ga kabarin Annabi Salihu, ga kabarin wane, yace duk wannan karerai ne, shaci fadi ne, jita-jita ce, ba ta da asali. Ce kabarin da Allah subhanahu wataala ya tsare kawai har zuwa yanzu na wani annabi daga annabawan Allah shine kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi kadai ne Allah ya tsare shi, ya zanto shine ake da tabbacin cewa wannan kabarin manzo ne sallallahu alaihi wa sallama, kabarin mafificin annabawa ne da Allah subhanahu wataala ya aiko. Amma baya gare shi duk sauran kaburbura na annabawa sun bace. Akwai inda naga Sheikh bin Baz yana magana cewa kabarin Annabi Ibrahim alayhi salam shi ma wannan yana nan a Qudus a Palestine, shi ma wannan Allah ya tsare shi. To kaga haka ya tabbata, sai zanto kabarin waɗannan bada ɗaya guda biyu waɗanda ake kowannen su ake ce masa Khalilullah ko Khalilur Rahman, su kadai Allah ya tsare kabarin su, har zuwa yanzu ake iya tabbatarwa da cewa kaburburan su ne. Amma sauran kaburbura da ake nunawa a ce kabarin Annabi wane, Annabi wane, Annabi wane, to wannan duka jita-jita ne. Akwai wanda ya ce ya je ya ziyarci kabarin annabawa har da na Annabi Adamu, an kai shi kaga dai farkon duniya kenan. Wanda zai je kabarin Annabi Adamu kaga ai zai je sauran kaburbura ba. To ya ce ya yi yawo, an je an kai shi ko ina, ya je ya yi ziyara, ya kuma ebo kasar gurin, ya sha ruwan gurin, ya yi waye, ya samu albarkar gurin. Saboda haka kaga shi ba in ya zo cikin mutane shi ba mai albarka ne. Saboda haka shi ma sai a rika taba shi, ana shafarsa, ana aje masa kuɗi. To wannan duk damfara ce, duk damfara ce, inda duk ake irin wannan ɗan damfara ne suke tsara wannan. Saboda haka babu wani kabari da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ba tare da ya ɓatar da shi ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yin wannan ne saboda ya tsare al'umma daga fadawa cikin shirka. Fadawa cikin shirka, domin da zarar aka ce wannan kabarin na wani bawan Allah ne na ƙwarai, to shikenan sai kaga cewa mutane sun shiga yin wasu abubuwa da bai dace ba a wajen wannan kabari, har ma a shiga roƙonsa ana tambayarsa abinda Allah kadai ake roƙa, ake tambaya. Akwai kissar da Abul Aliya yake ba da labarin cewa kawai cikin yaƙe-yaƙensu da suke yi a daular Rumawa, sun je sun samu wani gari a Tustur yake faɗa cewa sun samu wani gari, suka samu wata gawa da mutane suke wato yin wasu abubuwa na neman albarka a jikinta. Suka tambaya, aka ce musu gawar Daniel ce. Daniel yana daga cikin annabawan Banu Isra'il, an sa mata abinda ba za ta lalace ba, ko kuma idan har da gasken ne to daman gawar annabawa ba ta lalacewa, gawar annabawa ƙasa ba ta cinta, hakanan babu abinda yake lalata ta, dabbobin daji ma ba sa cin gawar annabin Allah, ballantana su cinye shi da rai, kamar yadda ‘yan uwan Annabi Yusuf suka ce akalahu dhibu. To saboda haka sai suka ga haka, sai suka ɗauke wannan gawar. Akwai wani mushafi wato akwai wani abu kamar Qur'ani ko kuma abin karatu na zikiri na addini a kusa da shi. Sai suka ɗauko shi suka kawo a yadda yake faɗa cin Sayyidina Umar, yasa aka tarjama abin, aka fassara, sai ya zama daga shi nan a ciki duk kamar ana bayanin sifofin sahabbai da sauransu waɗanda za su zo baya. To shine shi mai mai sauraron sa yake tambaye sa cewa to ya kuka yi da wannan gawar yace abinda muka yi shine sai muka zo muka haƙa kaburbura wajen guda takwas sai muka zo muka binne wannan gawa a ɗaya daga cikin kaburburan kaga ba wanda zai iya ganewa cewa wani kabari ne nan nashi da haka suka batar da shi wannan kabari ba a gane shi ba ce to shekara nawa kuke zaton wannan kabari yayi yace muna tsammanin ko kuma yadda muka cewa shekara 800 shekara 800 to kaga in har shekara 800 ne kamar da Ibnu Kathir yake cewa in har shekara 800 ne to bai zama na Daniel din ba dan Daniel din yafi haka saboda haka sai dai ya zama ko kabarin wani salihin mutum ne bawan Allah da mutanen sa suka ga kirkin sa da tsoron Allah sa da takawarsa suka tsare gawarsa suna tawassuli da ita wajen neman ruwa da sauransu domin abinda suke in suna cikin fari suna da kowa ta bukata sai su dauko gawar sai zo su aje a gaban su sai su ta roƙon Allah sai Allah ya ansa musu addu'a su to tana yiwa zama wani salihi ne ba shi Daniel din ba saboda haka kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa cewa duk waɗannan kaburbura da ake nunawa ana cewa na annabawa ne ba gaskiya bane to Annabi Ayyub yana daga cikin annabawan Allah da Allah subhanahu wataala ya yabe shi a cikin alkur'ani a gurare daban-daban kuma ya faɗi wata sifa da Allah ya masa ta haƙuri Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ayyuba idna da rabbahu ka tuna ayyuba lokacin da ya kira ubangijinsa daga murya yana mai addu'a annida'u shine kai kira tare da daga murya ya daga muryarsa yana mai addu'a yana cewa anni massani adur ya ubangiji cuta ta same ni bala'i jarraba ya ta hau kaina wa anta arhamur rahimin kaine mafi tausayin masu tausayi don haka ka tausaya min ka yaye min wannan cuta da take tare da ni kamar inda Allah subhanahu wataala a wani gurin a cikin suratu sad Allah ya ce wazkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa azab ce ka tuna bawan mu ayyuba lokacin da ya kira ubangijinsa cewa yana mai addu'a cewa lalle shaydan ya shafe ni da wahala da kuma azaba ko kuma radadi da cuta anan zamu ga ayyuba alaihi salam yayi amfani da kalmar massani dai ya nuna abinda ya same shi na cutar da take jikinsa almasu galibi dan shafa ne haka dan shafa ne sama wanda babu maganar jin radadi ko zafi a tare da shi to amma shi anan yana magana ne akan wata cuta wacce ta kicinyewa a jikinsa ya wahala kwarai da gaske shekara da shekaru tsawon shekara 18 tana jikinsa kowa da kowa ya guje shi amma saboda ladabi sai ya yi amfani da kalmar massani bai ce gashi ya ubangiji cuta ta yi rugurugu da ni ta kwankwatse ni ba ta yi gunduwa da ni a'a sai ya ce massani dan ya nuna ubangiji subhanahu dan yayi wa ubangiji subhanahu wataala ladabi sai ya ce cuta ta shafe ni don haka kai ne mafi jin kan masu jin kai ad-durru da yake cewa anan ad-durru cuta anan ya kunshi dukkan wani abin da zai cutar da mutum a jikinsa ko a iyalansa ko a dukiyarsa wanda kuma waɗannan abubuwa duka na Annabi Ayyuba su ne suka cutu ya cutu a jikinsa sannan ya rasa ƴaƴansa duk Allah subhanahu wataala ya karɓi da duk sun mutu sannan kuma dukiyarsa ya rasa ta don yana cikin annabawa masu dukiya yana cikin annabawan da Allah subhanahu wataala ya ba su annabci kuma ga suna da dukiya kusa cikin annabawan Allah akwai waɗanda baya ga annabcin kuma Allah subhanahu wataala ya ba su rabo a nan duniya rabo da dukiya kamar Annabi Ibrahim alayhi salam ya yi baki ya je ya kawo musu ijil bi ijilin hanith ya kawo su abin nan gasasshen dan maraki baki da duk su wuce mutum shida ba ko mutum biyar a je an kawo musu gasasshen dan maraki ira ya kawo musu cinyar dan maraki ta ishe su amma ya kawo dan marikin gaba daya wanda yake nuna maka tsabar karamci kuma saukar su a gidansa yana nuna cewa ya saba saukar da baki duk baki in suka zo can ake kaiwa ake kai su gidansa shine mai masaukin su shi yake musu karamci kuma yana musu karamci na su ci har su bari to wanda yana nuna maka yana da dukiya da ba shi da dukiya ba zai iya yin wannan ba to yana cikin annabawan da Allah ya ba su dukiya ga Annabi Sulaiman da Annabi mahaifinsa Daud da su gaba ɗaya ka cokan ma mulki Allah ya ba su Annabi Sulaiman ga shi ba ma mulkin ɗan adam ba hatta aljanu Allah ya ba shi mulkin su saboda haka ga yana cikin annabawan da suke da dukiya sannan ga ga annabi Ayyub shi ma yana daga ciki. To cutuwar da yayi shine Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi a karan kansa a jikinsa, cuta ta same shi wacce ta kici ta kicin yawa, wanda ta sa duka mutane suka guje shi ba mai son kusantarsa. Sannan ko baya ga wannan Allah ya jarrabe shi, ƴaƴansa suka rika mutuwa ɗaya bayan ɗaya, su wajen bakwai har sai da suka ƙare gaba ɗaya. Sannan Allah ya jarrabe shi dukiyarsa ita ma ta rika ɓalɓalcewa ta rika lalacewa har sai da ta ƙare gaba ɗaya. Saboda ad-durr da ya faɗa a nan ya ƙunshi duka waɗannan cututtuka da suka same shi. Wannan alif da lam da ya faɗa da ya ƙunshi waɗannan, wanda ko duk yana daga cikin ladabi na addu'a da mai addu'a yake yi. Wannan annabin Allah ne da ya cika da tsoron Allah subhanahu wataala, kuma ya san yadda ake magana da Allah subhanahu wataala. Saboda haka a nan in muka lura bai ma ce ya Allah kayi min kaza kayi min kaza ba, kawai cewa ya Ubangiji massani ad-durru, cuta ta same ni. Ya faɗi halin da yake ciki, wannan ya isa ba sai ya ce ya Ubangiji ka bani waraka ba, ko ka dawo min da lafiyata, ka dawo min da iyalina, ka dawo min da dukiyata ba. Ba sai ya yi wannan ba, kamar kai da in kana jin yunwa ka zo ka samu wani wanda yake da abincin da zai iya baka, ka ce wani yunwa nake ji, ba sai ka ce ba na abinci ba, kana ce masa yunwa nake ji daidai yake da ka ce ba na abinci, ko ba ka da lafiya ka samu wani wanda yake kula da marasa lafiya ya ba su magani, ka ce wani na zo gurin ka ba ni da lafiya. Iya wannan ta isa ta nuna buƙatar ka a wajensa. A azkuru hajati am kad kafani haya'uka inna shimataka alhaya'u, na zo wajensa ina faɗi buƙatata koko kunyarsa ma ta ishe ni, domin shi ma mutum ne mai kunya. Saboda haka idan ya zo ya ga halin da yake ciki kawai wannan kadai ya isa ya sa ya kawo masa taimako, ba sai ma ya buɗi baki ya ce ina buƙatar taimako ba. To wannan shine sigar da annabi Ayyub ya yi amfani da ita a nan, ya ce anni massani ad-durru, kawai ya faɗi cutar da ta same shi, amma bai ce ya Ubangiji ka kawo min magani, ka kawo min ɗauki, ka dawo min da kaza, ka dawo min da kaza ba. Bai matsanta a wajen wannan ba, amma dai kuma ya nuna tsananin buƙatarsa da ƙasƙancinsa gaban Allah subhanahu wataala, wanda wannan ta isa ta nuna yana da buƙatar rahama daga wajen Ubangiji. Shine Ibnul Qayyim a cikin littafinsa Al-Fawa'id yake cewa jama'a fi hadha ad-du'a baina haqiqati at-tauhid wa izhari al-faqr wal faqati ila rabbih. A cikin addu'an nan ta Annabi Ayyub ya hada bayanin haqiqanin tauhidi da kuma bayyana buƙata da tsananin talauci da tsananin buƙata zuwa ga Ubangijinsa. Wa wujudu ta'am al-muhabbati fil mutamallaqi lahu wal iqrari lahu bi sifati ar-rahma wa annahu arhamur rahimin. Kuma sannan addu'ar tashtaqun shi nuna cewa Annabi Ayyub yana jin ɗanɗanan soyayyar wanda yake roƙo yake maraicewa a gabansa, yana kuma tabbatar masa da cewa shi mai rahama ne, shi ne kuma ya siffanta da cikakkiyar rahama tafi dukkan wani mai tausayi. Kuma ya yi tawassuli da wannan sifa ta rahamar Ubangiji da ya siffanta da ita, ya yi tawassuli da ita, ya yi tawassuli da tsananin buƙatarsa da talaucinsa, ya yi tawassuli da irin halin da yake ciki don ya samu dan addu'arsa ta samu karɓuwa. To malai ya ce wa mata wajada al-mubtala hadha kushifa anhu balwa, duk sanda wanda aka jarraba a zuciyarsa ya ji tsananin buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala, a zuciyarsa ya ji cewa babu wanda zai iya yaye masa wannan cutar sai Allah subhanahu wataala, a zuciyarsa ya ji cewa Ubangiji ya sifantu da rahama da ta kewaye komai, ta yalwaci kowa da komai, idan ya ji wannan to babu shakka ya samu abinda za a yaye masa wannan damuwar tashi. Malai ya ce wa qad jurriba annahu man qalaha sab'a marrat wala siyama ma'a hadhihi al-ma'rifa kashafa Allahu durrahu, yace an gani ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, an yi an gwada an gani cewa dukkan wanda zai yi wannan addu'a sau bakwai, rabbi anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin, yayi wannan addu'a sau bakwai tare da jin wato irin abinda Annabi Ayyub yake ji na sanin Allah subhanahu wata'ala da girman sa, to Allah yana bada lafiya akan wannan. So haka duk wanda zai halarto da Allah subhanahu wata'ala a zuciyarsa da sanin girman sa da buƙatuwarsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala irin wannan, to da wahala ya dace da wannan addu'a Allah bai karba addu'ar sa ba, bai yaye masa cutar da take damun sa ba. To haka yana daga cikin asbabu ijabatu du'a, abubuwan da suke sa Allah subhanahu wata'ala ya karba addu'ar bawa ya nuna tsananin buƙatarsa tare da fito da yanayinsa ga ubangijinsa, ya nuna maskana kaskanta da kuma tsananin bukata zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, wanda yana taimakawa bawa Allah subhanahu wata'ala ya karba addu'ar sa, musamman ma idan har zai fito ya nuna cewa shi bai laifi ne, in bai laifi ne ya zalunci kansa, Allah ya yafe masa kamar yadda zamu gani anan gaba a kissar Annabi Yunus alayhi salam. Saboda bayyana halin da kake ciki na tsananin bukatuwa yana taimakawa wajen Allah ya karba addu'ar ka. Annabi Musa alayhi salam zamu ga lokacin da ya je Madiyana, lokacin da ya shiga garin da bai san kowa ba, kuma gashi yana buƙatar abinci, yana buƙatar gurin kwana, yana buƙatar waɗanda za su ɗebe masa kewa, domin ya yi gudun abin nan tsira da ransa ne. Ya baro Masar, ya guje wa Fir'auna da zabaniyawansa, ya zo Madiyan, saboda haka yana neman inda zai samu mafaka. Saboda haka sai yake cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya Ubangiji dukkan abin da za ka kawo min na buƙata na alkhairi ina da buƙatarsa. Ya nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala buƙatarsa a dunƙule, ya nuna kuma faƙar ɗinsa, wato talaucinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wanda yana taimakawa bawa addu'ar bawa ta samu karɓuwa, shi yasa shiga cikin matsatsi da komawa ga Allah a cikin wannan lokaci yana daga cikin asbabin karɓar addu'a, sababban karɓar addu'a. Allah ce amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su, wane ne yake ansawa wanda ya shiga matsuwa idan ya roƙe shi? Allah shi ne mai ansa ma wanda ya shiga matsuwa. Ashe shiga matsuwa tana daga cikin sabubban da ke sa a ansa addu'a, saboda wanda yake cikin matsuwa galibi yakan yi addu'a da ikhlasi. Wanda ya shiga matsuwa ya ga uwar bari, to yakan yi addu'a da ikhlasi, yakan tsarkake zuciyarsa, yakan nufi Allah shi kadai, wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilan karɓar addu'a, ikhlasi. Shi yasa hatta kafirai waɗanda ba musulmi ba, Allah yake gaya mana cewa idan suka shiga matsuwa sukan kirawo Allah, kuma Allah ya kawo musu ɗauki. Wa idza rakibul fulka da'u Allah mukhlisina lahu ddin, idan suka shiga jirgin ruwa, igiyar ruwa ta fara wasa da su, to sai su dawo suna roƙon Allah tare da tsantsanta roƙo gare shi. Duk za su manta abin da suke kira ba Allah ba, su dawo su kira Allah shi kadai a ranar, ba sa kiran wani daga cikin gumakansu, kuma sai Allah ya karɓi addu'arsu. Saboda duk wanda yake cikin matsuwa shi ya fi kusa da ya addu'a, Allah ya karɓi addu'arsa. Shi yasa in kana cikin matsuwa kada ka kwanta ka ce wasu su yi maka addu'a, kai ka ja bakinka kai gum kana jiran wasu can addu'arsu ce za ta fitar da kai. Addu'ar ka kai ta fita kusa da ta karɓu, matuƙar dai ka kiyaye sauran sharuɗin karɓar addu'a, domin kai kake cikin matsuwa, kai ake tsammanin kai ikhlasi sama da kowa. Anan Annabi Ayyub alayhis salam ya ce anni massaniya ad-durr, yana gaya wa Allah cewa cuta ta same shi. Malamai suka ce bai faɗi wannan jaza'an, bai faɗe ta dan raki ba, baraki ne yasa yake faɗar wannan ba, domin Allah subhanahu wata'ala ya sifanta Annabi Ayyub da cewa bawan sa ne mai haƙuri, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab, Allah ce lalle mu mun same shi mai haƙurin gaske, madalla da wannan bawa lalle shi mai maida al'amari shi ga Allah ne. Allah ya yabe shi da cewa shi mai haƙuri ne. To kaga mai haƙuri ba za a same shi da raki ba, ashe da yace anni massaniya ad-durr, ba raki yake yi ba, wannan addu'a ce yake yi, sunanta addu'a. Kuma rakin da kukan da yake kaiwa anan yana kaiwa ne zuwa ga Allah, ba zuwa ga wani mahaluki ba, ba wani yake roƙa ba. Nada rabbahu, Allah ce ya kira ubangijinsa ne, ce anni massaniya ad-durr, ubangiji cuta ta same ni, ina cikin halin rashin lafiya, saboda haka kaga Ubangiji yake kaiwa kukansa ba wani daga cikin halittun Allah yake kaiwa kuka ba ba wani yake kai karansa ba Allah ba to kuma wannan baya kore hakuri dan mutun ya kai kukansa zuwa ga mahaliccinsa ba a cewa baya da hakuri kamar yanda annabi Yaqub yayi wa Allah da ƴaƴansa alƙawarin zai yi hakuri fa sabrun jamil ba kai ce ba zai yi hakuri mai kyau hakuri mai kyau kuma shine hakurin da babu raki a cikin sa to kaga inda yazo kuma yana cewa inna ma ashku basi wa huzni ila Allah kice ina kai kukan damuwa ta da bakin ciki na zuwa ga Allah kaga anan ba raki yake yi ba bai kuma kare alƙawarin da yayi wa Allah cewa zai yi hakuri ba anan kuke yake kaiwa Allah din kansa shi kuma raki shine ka kaima wani kuka akwai mutanen da dan abu karami zai same su amma duk inda suka zauna sai sun koka duk inda suka zauna sai sun koka mutum ne yana da isasshiyar dukiya da an masa wata yar damfara wacce ba za ta girgiza dukiyar tashi ba amma duk inda ya zauna sai ya bada labari kuma ran shi a baci kai mutane ba tsoron Allah kaga jiyan nan yadda aka damfare ni in ya tashi daga nan ya matsa can gaba kai jiya an min damfara wallahi kai na kwana da damuwa in ya matsa gaba sai ya fada to wannan raki sunan shi jaza wannan baya dacewa ka tuna ni'imar da Allah ya maka ya baka abin da ya ishe ka kuma da ai baka da shi ya baka saboda dan waɗansu sun cuce ka sai kai ta kai kan Ubangiji zuwa ga wasu waɗanda ba za su biya maka komai ba akwai waɗanda suna nan akwai ƴan kasuwar da za su shekara suna samun riba tsababa ba za ka ji bakin su ba ba ranar da zai gaya maka kai yau kasuwa ta yi kyau na ci riba alhamdulillah ba zai gaya maka haka ba amma da ranar da ya je bai yi ciniki ba ko abubuwa suka dan ja da baya to ya ringa kuka kenan kai kasuwa sai dai godiyar Allah ai kasuwa ba kyau abubuwa yanzu duk sun tsaya tak shekara guda baka ji bakin sa yana godewa Allah cewa abubuwa suna tafiya ba amma sai an dan samu tsaiko na dan wani lokaci kadan to kuma ya dinga surutu kenan kuma in yana yin wani abin alheri ma ya dakata duk wani abin da aka sani yana yi ina alheri in aka matso shi sai ce kai ku tsaya ai babu yanzu abubuwa sun dan ja da baya ba fa dukiyar tashi aka karbe ba to wannan Allah baya son wannan saboda haka abin da yayi anan koke ya kaiwa Allah ba wani cikin mahaluki ba saboda haka yana nan a matsayin mai hakuri kamar yadda Allah ya sifanta shi yace inna wajannahu sabiran saboda haka abinda yayi baya kore kasancewa sa mai hakuri wani yaga wani mutum yana kai kukan sa na talauci da rashi zuwa ga wani sai yace da shi ya haza tashku man yarhamuka ila man la yarhamuk ka kai kukan wanda yake tausaya maka zuwa ga wanda ba zai tausaya maka ba ka kai kukan Allah zuwa ga wani mahaluki kana koka masa abin da Allah ya maka wa idza aratka baliyatun fasbir laha sabra alkarim fa innahu bika a'lamu wa idza shakawta ila ibn adama innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu idan wata bala'i nan wani bala'i ya lullube ka to kai hakuri da mutum mai karamci domin fa innahu bika a'lamu Allah yafi ka sanin kanka ya fi ka sanin halin da kake ciki wa idza shakauta ila ibn adama amma da zarar ka kai kokenka zuwa ga dan adam inna ma tashkur rahima ila alladhi la yarhamu mai rahama ne mai tausayi kake kai kukansa zuwa ga wanda baya da tausayi shine dan adam Imam Ahmad da Tirmidhi da Nasa'i sun fitar da hadisi a cikin Sunan al-Kubra Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra da Ibn Majah a cikin Sunan hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas yake cewa nace ya rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an a mutane wane ne yafi shiga bala'i a cikin mutane wa Allah yafi jarraba annabi yace al-anbiya annabawa su Allah yafi jarraba thumma al-amthalu fal-amthal sai kuma wanda yafi kwatanta ayyukan su sai kuma wanda yafi kwatantawa fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi ana jarraba mutum gurgurdan addinin sa fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu in addinin sa mai karfi ne jarrabar za ta tsananta wa in kana fi dinihi riqqa idan addinin sa kuma shafal ne ubtuliya ala hasabi dinihi sai a jarrabe shi gurgurdan addinin sa fama ba yabrahu albala'u bil abdi jarraba ba za ta gushe ba tana tare da bawa hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi wa ma alayhi khati'a har sai ta kankare masa dukkan laifuffukansa, ya waye gari yana tafiya a bayan ƙasa ba tare da laifi a tare da shi ba. Saboda haka wannan jarraba da Allah ya yi wa annabi Dawud, annabi Ayyub, jarraba ce da Allah subhanahu wataala idan ya ƙara ɗaukaka matsayinsa. Allah ya karɓa wannan addu'a tashi kamar yadda za mu gani insha Allahu a karatunmu na gobe. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.